Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 15 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu Makili tare da Alheri Grace Abdu ne muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar ƴan Najeriya na tafka muhawara bisa zargi da ake yi cewa ƙarƙarin girma da aka yi wa wasu jama'an ƴan sanda na ƙasar akwai son rai a ciki. Muna kuma dauke da shirin da rashin tayi shirin nan mai nazari akan harkokin da suka shafi tattalin arziki a kasashen mu da ma duniya baki daya. Muna kuma dauke da sharhin jaridun Najeriya da sakonni da ku masu sauraro kuke bar mana a bisa na'ura. Amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kwamitin kungiyar ayyukan jin kai ta kasa da kasa yana roƙon mayakan Boko Haram da ke mubaya'a da kungiyar IS a Afirka ta Yamma da su saki ma'aikatan lafiya biyu da suke garkuwa da su farkon shekarar nan. Kwamitin Red Cross ya ce yanzu ya rage kasa da sa'o'i 24 wa'adin da aka bayar na kashe ɗaya daga cikin ma'aikatan kiwon lafiyan ya cika. An sashi ma'aikatan jinya Hawa Muhammad Liman da Alice Loksha a watan Maris tare da wani ma'aikacin jinya lokacin da suke aiki a garin Ran inda 'yan gudun hijira suka sami mafaka, wani wuri kuma da mayakan suka kai harhari a lokutan baya. Harharen sun jefa 'yan mutanen yankin cikin matukar bukatar ayyukan magani. Kungiyar IS ta kashe Husseini Ahmed Korsa da ɗaya daga cikin ma'aikatan jinya a watan Satumba. Kwamitin Red Cross ya ce yana iyaka kokari domin ganin haka bata faru da Liman da kuma Loksha ba. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bada rahoto cewa galibin yara da suke zaune a yankunan da aka sami bullar cutar Ebola a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo sun koma makaranta inda aka koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar. An bude makarantu a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo ne watan da ya gabata. Asusun UNICEF ya ce kuma an sami gagarumar nasara a kokarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta Ebola. Kakakin asusun Christophe Bulirak ya ce sun sami kwarin gwiwa sosai ganin yara da dama sun koma makaranta. Ya kuma ce makaranta tana samar da yanayin da ya dace. Asusun UNICEF ya kirga sama da makarantu 1,500 a yankunan da aka sami bullar cutar Ebola. Daga cikinsu makarantu 365 suna inda cutar ta fi zafi. Cibiyar ta samar da kayan kiwon lafiya da tsaftace muhalli a waɗannan makarantun. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudiya ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da ɓacewar ɗan jaridan kasar Saudiyan Jamal Khashoggi, tare da bayyana jiya Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan Trump ya ƙaƙabawa Riyad takunkumi. Hannayen jarin ƙasar Saudiya sun faɗi da kashi 7 cikin 100 kafin suka farfaɗo zuwa faɗuwar kashi 5 cikin 100 ranar da Trump ya shaidawa tashar CBS cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan aka tabbatar kamar yadda Turkiyya ta kikanta cewa dogarawan Saudiya suka kashe Khashoggi cikin ofishin jakadancin Riyad a birnin Istanbul makonni 2 da suka shige. Ƙasar Saudiya ta ce zargin ba shi da tushe, sai dai bata nuna wata shaida cewa Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da rai ba bayan da ya shiga wurin domin karɓar takardun shirin aurensa. Shugaban Amurka Donald Trump yana nuni da cewa mai yiwuwa sakataren tsaro ya zama babban jami'insa wanda zai bi sahun waɗanda suka bar gwamnati. shugaban kasar dan jam'iyyar Republican ya faɗa wata hira da shirin tashar CBS 60 Minutes cewa babu wata alama da ta nuna cewa Jim Mattis zai bar aiki sai dai ƙara da cewa mai yiwuwa ne ya bari ina tsammani shi kamar dan Democrat ne a cikin wata watanni 21 na mulkin shugaba Trump ya kura ko kuma yayi sanadin ajiye aikin manyan jami'an gwamnati da dama ko kuma yana kallo waɗanda yake so suna ajiye aiki da suka hada da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley wadda ta bayyana a makon jiya cewa za ta ajiye aiki a ƙarshen shekarar nan daga ƙarshe hukumomin ƙasar Pakistan sun tsare daga baya kuma suka bada belin wata fitattar yar gwagwarmaya yayin da take komawa ƙasar ko da yake sun rike passport dinta inji yar gwagwarmayar Gulalai Ismail ta ce tana komawa daga London ranar Juma'a lokacin da jami'an shige da fice a tashar jirgin sama ta Islamabad suka shaida mata cewa tana cikin jerin waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ƴan Najeriya da dama suna nan suna tafka bahawara bisa zargin da ake cewa ƙare-ƙaren girma da aka yi wa wasu jami'an 'yan sandan ƙasar yana tattare da son rai kuma ba a yi bisa ka'ida ba. Hassan Maina Kaina ya duba mana wannan batu kuma ga rahotonsa daga birnin Abuja.
Tun dai bayan da aka yi ƙarin girma ga wasu tarin jami'an 'yan sandan Najeriya masu yawan gaske, aka yi ta samun ƙorafe-ƙorafe na nuna son kai da ma rashin bin ka'ida wurin wannan ƙarin girma. Jaridar Punch ta rawaito cewar yanzu haka sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Mr. Musliu Smith, na shirin soke ƙarin girman da aka yi wa wani adadi na 'yan sandan da suka amfana da wannan ƙarin girman da ake zargin an yi shi ne ba bisa ka'ida ba. Al'amarin da aka ce ya kai ga Sofeta Janar 'yan sandan Najeriya rubutawa hukumar kula da aikin 'yan sandan ƙasar wasiƙa inda yake ƙalubalantarta wurin matakin da take son ɗauka na soke wannan ƙarin girma. Bala Ibrahim shine kakakin babban sufetan 'yan sandan Najeriya.
Ita hukumar da ke kula da aikin 'yan sanda tana dubawa ne ta gani ko an yi irin wannan kare-kare bisa ka'ida ko kuma an yi su ba daidai ba. To amma ba haka ba ne. Yayin da aka duba za a ga cewa shin wane ya kara girma ba bisa ka'ida ba. Abin da aka ce ya yi aka bayyane shi a rubuce shi ana kuma kaiwa gaban ta da duba. Wacce wannan hukuma ta baya da ta yi sai da ta duba wannan. Wataƙila wannan sabuwar hukuma da ta zo su mutanen sababbi ne ba su duba. Tarihin abubuwan da waɗannan mutane suka yi aka ƙara musu girma shi yasa suke so su duba waɗannan abubuwa amma babu wani abu da aka yi shi ba bisa ka'ida ba.
Tuntune dai masu sharhi kan sha'anin aikin 'yan sandan ƙasar irin su Shu'aibu Mungadi ke ta ƙorafe-ƙorafe kan abin da suka kira badaƙalar da ake tafkawa a rundunar 'yan sandan Najeriya.
Yanzu hakan nan bincike ya nuna akwai 'yan sandan da suka bi shekara 10 gidajen gwamnatocin jihohin nan a Najeriya kuma ba a taɓa canza musu wurin aiki ba. Kuma ana nan ana ƙara musu girma. Amma su 'yan sandan da suke waje suna wahala suna shiga haɗura su an bar su babu ƙarin girma. Mun ji cewa akwai zarge-zarge na karɓan na goro ga waɗannan 'yan sanda domin su waɗannan 'yan sandan da ake ƙara ma girma suna wurare ne inda suke iya samun makudan kuɗi ga iyayen gidansu.
Cikin dai jami'an 'yan sandan Najeriya da ake zargin cewar sun amfana da wannan ƙarin girma ba bisa ka'ida ba, kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta rawaito, sun haɗar da shugaban hukumar EFCC, kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da kwamandan rundunar IRT. Yanzu haka ma dai akwai wata ƙara da wasu 'yan sanda suka kai hukumar kula da aikin 'yan sandan ƙasar a gaban babban kotun tarayya inda suke ƙalubalantar yunkurin soke ƙarin girman da aka yi musu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina, amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. da fatan an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 3 ne da minti 10:11 ga shirin mu kuma na gaba
wani abade da hanya mai ka kuma yanda ka samu kudin ka ka jawo ya ka samu kudin ka to je ka kace da hanya mai
A shirin ne za mu kawo muku cigaban tattaunawa kan rawar da cibiyoyin kula da harkokin kasuwanci ma'adanai masana'antu da ayyukan noma ke takawa wajen cigaban yan kasuwa da sha'anin tattalin arziki kana mu ji karin haske kan dalilan da suka sanya babban bankin Najeriya haɗin gwiwa da hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NGIC suka soke latisin wani bankin kasuwanci mai suna Sky Bank a kwanakin baya Suna na Mahmud Ibrahim. A makon jiya mun kawo kashi na farko na tattaunawar mu da Alhaji Attahir Magaji babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano wato Kasima wanda ke fashin baki kan makasudin kafa irin waɗannan cibiyoyi a matakai daban-daban a makon na jiya mun tsaya ne a daidai gabar da shi Alhaji Attahir Magaji ke bayani akan muhimmancin cire kasuwannin baje koli ga sha'anin haɓaka harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa inda ya ce kasuwar baje koli wani dandali ne na kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa ko kuma kamfanoni
sannan kuma a bawa kananan 'yan kasuwa dama su fito da kayayyakin da suke yi wanda ba a sani ba wanda zai taimake su na samun kasuwar wannan kayayyakin da kuma bunƙasa ilimin su na yadda za su gyara wannan abin ya karbu a kasuwar duniya ba ma a kasuwa ta ƙasa ita kadai ba
To amma yayin da kake nuna mana muhimmancin ita wannan kasuwa ta baje koli la'akari da bayanan da kai sai a 'yan shekarun nan muke ganin kamar wato yanayin ta ita kasuwar yadda kuke shirya ta anan kamar kwarjininta da kuma hada-hadar da ake yi kamar in ka kwatanta da shekarun baya abin yayi ƙasa
To ni dai a fahimta ta bata ƙasa ba ni a gani na ma ci gaba ta saki samu A wancan lokaci an fi mai da hankali wajen siye da sayarwa na kayan yau da kullum. A wannan lokaci an fi mai da hankali wajen kulla ma'amala tsakanin ƴan kasuwa da kamfanin naka da ƴan kasuwa. Wanda shi wannan ba abu ne da za ka iya ganinsa kawai a fili a ido a lokaci ɗaya ba. Ba wai taron jama'a ne kawai samun nasarar trade fair ba.
Amma me kake ganin ya sa kamar 'yan kasuwar mu anan suke ɗare-ɗare da harkoki ko hulɗa da ita cibiyar ku ta Kasima musamman tunda ka ce kuna kulla hulɗatayya ta kasuwancin nan ga kuma irin rawar da kuke taka ta musayan fasaha da ilimi akan kasuwanci na zamani har ma kuna haɗa 'yan kasuwa na ƙetare da 'yan kasuwar mu nan don a yi mu'amala.
Ka san ita Chamber of Commerce tana ma'amala ne da kamfanin naka wanda suke da rajista idan baka da rajistan nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na Kano Chamber ba kokarin da muke ta yi shine mutanen mu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses din su an masa rajistar hukumomin gwamnati amma zaka ga mafi yawan mutane
wasu ma'ana gwamnati ta san da hada-hadar ka
sannan doka tana tafi da kasuwancinka ba kawai kasuwanci na gado da kuma na sababa wanda zaka ga wannan ya kawo tarnaki wajen shigo su chamber amma alhamdulillah kokarin da ita chamber of commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jaha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu saukin yin wannan registration da da yake da wahala
kuma tsarin yin register kasuwanci cikin sauki
saboda a karfafawa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin su CAC
kuma rakuwa company
register ta kasa sun rage kashi 50 na kudin da suke charge akan yiwa business names register by limited liability company da ana charge zuwa 10,000-15,000 amma yanzu sun dawo da shi 2,500 kashi 50 aka zabge na iya register nan saboda haka kaga an bude kofa an kuma nemi mutane su zo cikin sauki su yi abin nan sannan idan ka zo yi cikin awa 24 za a yi maka komai a gama ka samu certificate ɗinka
babu zancen je ka dawo wani bisa
je ka rika dawo a'a daga ma online za ka yi register na neman izinin yes neman izinin wannan register za a yi maka shi instantly ka tafi ka ci gaba da kasuwancin ka a bisa doka da oda
Alhaji Attahir Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a shirinmu na gaba za mu ji dalilan da suka sanya galibin yan kasuwa ke ɗari-ɗari wajen yi wa cibiyoyinsu na hada-hadar cinikayya rajista da hukumomin gwamnati yanzu sai hukumar NDIC da ke kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya A kwanakin baya ne babban bankin Najeriya wato CBN ya soke lasisin wani bankin kasuwanci mai suna Sky Bank saboda wasu dalilai da bankin na CBN ya bayar. A hirarsu da abokiyar aiki Madina Dauda, shugaban hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NDIC Alhaji Umaru Ibrahim ya fayyace rawar da wannan hukuma ta taka game da wannan al'amari. Amma ya fara ne da yin ƙarin haske dangane da dalilan kafa hukumar.
Hukuma ce da aka kafa mai yau kamar shekara 30 domin mu tallafa a tabbatar cewa duk wanda ya ajiye kudinsa musamman kananan mutane da kuma wanda suke da kananan kudade a bankuna cewa kudadansu suna nan a ajiye ba za su ciwon kai ba koda an samu wani yar rigima ko katakata wanda ta shafi bankuna.
To sai ga labarin cewa babban bankin Najeriya ta soke lasisin wani banki mai suna Sky Bank. Wace rawa wannan hukuma ta taka wajen soke lasisin wannan banki?
To kamar yadda aka sani dai ana bada lasisi ne ko na banki ko mutum ya kafa abin jirgin sama misali ko wani business ko na mai ko ma wani iri ne bisa sharadi. To kuma musamman banki shi ya fita harkar banki ta fita daban ana ba mutane ne lasin bisa amana bisa yadda cewa za su karbi kudaden mutane su ajiye yanda ya kamata kuma su bada bashi yanda ya kamata kuma su sarrafa don kowa ya amfana to idan haka bata kasance ba aka ga an shiga wani hali to babu shakka za a iya karbe lasin din wannan mutane ko kamfani da aka basu to wannan shine yasa babban bankin Najeriya da mu kanmu bayan mun dudduba yanda wannan banki Sky Bank ya shiga aka ga babu yanda za a yi illa wato a karbe lasin dinsa kuma tunda ya riga ya ruguje amma wanda suka tattara kudi wato yan wasu ka zuba jari suna ji suna gani sun bar abubuwa sun lalace jarin nan ya nitsi saboda haka kuma babu yanda za a yi gwamnati ta ringa ɗiban kuɗi tana tallafawa banki wanda mutane ne suka kafa in gane kuɗaɗen jama'a bayan za a ɗibe su haka kawai ba tare da wata hujja ba ana nitsarwa wasu kuma suna sharholinsu
to amma akwai labarin cewa ita babban bankin Najeriya shi babban bankin Najeriya kanshi ya ba wannan banki da aka karbi lasisin sa wasu tallafin kuɗi har kusan biliyan 350 cikin ɗan watanni da suka wuce to me yazo ya faru kuma
da haka ne kaman yanda wato ka'ida ta shimfiɗa zaka iya bawa banki tallafi ko mu kanmu muna da ka'idojin da banki zai iya garzewa yace yana neman dan overdraft misali ko yan kudi na wani lokaci kalilan saboda wasu dalilai zamu iya haka babban banki za su iya haka kaman kece ki je wajen manajan banki kin dan shiga wata matsala a baki dan bashi kafin dan wani lokaci to amma in kai wannan daya kai biyu kai uku in ga manajan bankin nan zai iya ce a shi ba zai ci gaba ba ka san yanda zaka to wannan kudi da babban banki ta bawa wancan banki da ya mutu Sky Bank rance ne da zumma cewa za a jujjuya dan masu kudi wanda suka aje kudin su za su zo yau ne za su zo gobe in sun kwankwasa za a ce eh ga kudin ku an yi ne dan gyara
to tunda kun dan yi wasu tattaunawa tsakanin ku da babban bankin Najeriya kenan yana nufin tsakanin ku akwai wata dangantaka ne mai kwari wanda sai an tuntube ku ne ake daukan wayannan matakan
eh dole tunda da abun nan a gudu tare ne a tsira tare su babban bankin Najeriya su suke ba da lasin na banki kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma zamu ba da kaman inshora zamu tabbatar cewa in bankin ya shiga rigima ko ya nitse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kudi in an raho bankin kwata-kwata za a iya baka kudi kaman rabin miliyan misali sauran kuma da kudi da kake da shi a hankali za a iya baka to amma bisa ka'ida bisa dokanmu da aka kafa mu mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba to in banki babban banki Najeriya suka cire lasin dinsa to mu muke da hannu a miƙa mana shi kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa Polaris wannan sabon banki in mun kafa shi kuma alabashi duk da dai cewa banki ne daban sabo ba su suka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu sai a dauka a tsallaka a ba wanjan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu gairaba dalili
Alhaji Umaru Ibrahim kenan shugaban hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NDIC Masu saurare karshen shirin darasin tayi na wannan mako kenan. A madadin Madina Dauda da sauran ma'aikata a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kudi nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kudi da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. Sharhin ne da jaridar The Guardian. Jaridar ta ruwaito fadar shugaban kasar Najeriya na kare matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ke haramta waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa ta zuwa kasashen ƙetare. Jaridar ta ce sanarwar da mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari ta fuskar yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar da cewa dokar ba an dauke shi bane bisa manufa ta siyasa sai dai tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati mai ci yanzu sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da ta ruwaito dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum na cewa ya taba zama direban motan haya na shekaru 16 kafin ya zama Professor Zalam wanda ke zama magajin gwamnan jihar ta Borno a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa ya ce ya sha wuya a lokacin da yake karatu tun daga primary zuwa secondary da kuma makarantun gaba da secondary wato jami'a inda ya yi ayyukan mota da markade kama daga jihar Borno har zuwa Lagos domin samun kudaden biyan kudin makaranta wanda kuma daga bisani ya zama shugaban kwalejin kimiyya da fasaha na Ramat Polytechnic da ke Borno da kuma commissioner sake ginawa da tsugunar da yankunan da Boko Haram suka lalata a jihar kafin kuma yanzu a zabe shi a matsayin dan takarar mukamin gwamna na jam'iyyar APC a jihar. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar kuma da Toronto cewa hukumar EFCC ta kama danyen gold da kudinsa ya kai na fiye da naira biliyan 1 a babban filin jirgin saman Abuja. Hukumar ta EFCC dai ta ce ta kama danyen gold din ne daga hannun wani mai suna Abba Ali Yahya wanda a lokacin yake neman fitar da gold din zuwa birnin Dubai dake hadaddiyar dalolin Larabawa. Bincike dai ya nuna cewa akasarin danyen gold din ya fito ne daga hannun masu haƙan zinari a jihar Zamfara. Sai kuma jaridar Vanga, jaridar kuma da Toronto, tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan yana roƙo ga al'ummar yankin kudu maso gabashin Najeriya da su amince da zaben Alhaji Atiku Abubakar na mataimakin shugaban kasa. Kiran da tsohon shugaban kasan yake wa ƴaƴan jam'iyyar PDP a wannan yanki dai ya biyo bayan kuka ne da ƴaƴan jam'iyyar suke yi cewa Alhaji Atiku Abubakar bai tuntube su ba kafin ya zabi Mr. Peter Obi a matsayin wanda zai mara masa baya na zama mataimakin shugaban kasa idan har jam'iyyar PDP ta samu nasara a zaben da za a gudana a shekara mai zuwa. Rahotanni dai dake fitowa daga yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa yanzu haka akwai rarrabuwar kauna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ta PDP. Babangida Jifrin, Muryar Amurka daga Lagos.
Da gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka bar mana a bisa na'ura.
Assalamu alaikum, magana ga Babangida Jibrin, barko mu tsoro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Allah ku jika san gona ga gwamnatin jihar Bauchi da na gwamnati da na Kaduna sun kafa gyara bana hanyar da sai da samu na ka zuwa Rahama. Amma matafiya suna wahala a wannan hanya, in mutum ya zo hanyar nan sai ya kwana uku ya kawo magabagabo ko zuwa Bauchi, ba da Allah taimaka tun da hanyar ta zama babba, taimaka ka gyara mana wannan hanya daga Rahama zuwa Tsamanaka. Magana ga bayyana shi kamar kuma to wacce ya zo shi.
Assalamu alaikum BOE Hausa, mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Bari in kira ga manyan ɗan siyasan mu domin Allah suwa, Allah suwa ma'aiki su dela bangar siyasa, domin bangar siyasa tana tozartar da mu samarin Najeriya. Ina kira ga ɗan banga manyan ƴan siyasan mu na Najeriya domin Allah su dela bangar siyasa, su nemi wannan kuɗi su ba mu taimaka bangar siyasa. Ba ke mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja.
To majalla, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu labarai a takaice.
Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bada rahoto cewa galibin yaran da suke zaune a yankunan da aka samu bullar cutar Ebola a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo sun koma makaranta, inda aka koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar. An bude makarantu a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo ne watan da ya gabata. Asusun ya ce an sami gagarumar nasara a kokarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta Ebola. Kasar Saudiya ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da bacewar ɗan jaridan kasar Saudiyan Jamal Khashoggi, tare da bayyana jiyar Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan Trump ya ƙaƙabawa Riyadh takunkumi. Hannayen jarin kasar Saudiyan sun faɗi da kashi 7 cikin 100 kafin suka farfado.
To da duka da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan hantsi kenan. Sai kuma canza da asali ya za a ji wasu abokan aikin mu. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Alheri Grace Abdul taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya shirya ya bada umarni, da injiniya mu na wannan hantsin John Ellison, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, assalamu alaikum.